الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da haɗuwa a wannan yammaci na ranar Asabar a yau 3 ga watan Ramadan hijira 1444 wanda ya zo daidai da 25 ga watan 3 miladiya 2023. Cikin tafsirinmu na littafin Allah maɗaukakin sarki, muna cikin suratul Qumar, a inda jiya muka tsaya kan aya ta 9 insha Allah ta'ala, a yanzu zamu tashi kan aya ta 10. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa basa fiha min kulli dabba wa anzalna minas samaa'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin kareem. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
نعم، فنجي الله مدعوك شرك يسير خلق السماوات يا أهل التسمي بغير عمد ما تردك شكيبا ترون هذا كتبني وألقى في الأرض رواسيا. Ubangiji ya jefa, ya sanya a bayan ƙasa ko a jikin ƙasa rawasi ya kira ku, an tani da bikum, don kada ƙasa ta miƙe da ku, da ma'ana yi girgiza ta zubar da ku. Ubasta fi ha min kulli dabba, kuma ya yaɗa a cikin wannan ƙasa ɗin, min kulli dabba, daga dukkan wani abin da yake tafiya a bayan ƙasa. Wa anzalna minas sama'i ma'an, Ubangiji ya ce muka saukar da ruwa daga sama, daga girgije. Fa ambatina fiha, muka fitar a cikin wannan ƙasa, min kulli zawjin, kowane irin nau'i na ma'ana tsuro ko na halitta karim wanda yake mai girma. Haza khalqullah, wannan halittar Allah ne. Fa aruni maza khalaqal ladina min duni, ku nuna min me waɗanda ba Allah ba suka halitta. Bal zalimuna fi dalalin mubin, bari dai ba haka lamarin yake ba, waɗannan azzalimai masu shirka fi dalalin mubin, suna cikin ɓata mabayyani. Waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta a cikin wannan sura, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana mana bayani na ayoyi ko kaɗan daga cikin ayoyin shi waɗanda ya sanya a bayan ƙasa. Kuma wannan shi ne aikin masu hankali da tunani da hikima, suna bibiyar ayoyin Allah maɗaukakin sarki, suna ƙara sanin Allah, kuma suna ƙara imani. Allah ya ce khalaqas samawat, ya halicci sammai. Sammai kamar yadda bayani ya sha gabata guda 7 ne, kuma tsakanin kowace da kowace akwai tafiya, kamar yadda hadisi ya nuna na Isra na Mi'raj da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan gurin da muke gani in mun daga kai, wannan shi a kira as-sama'ud dunya, kasa-kasa kenan. Amma sai an wuce za a je sama ta ɗaya, amma hadisi ya nuna akwai ƙofa, sannan a wuce sama ta ɗaya a yi tafiya ta shekaru wajen shekara 500 ko wani makamancin haka, a je sama ta biyu, sannan a je ta uku, har a je zuwa sama ta 7, sannan al'arshi na Ubangiji Allah maɗaukakin sarki. Don haka halitta ce mai girma wannan halitta ta sama. Ubangiji ne ya halitta waɗannan sammai da muke gani. Muna ganin halittar sama, muna ganin yadda take da kyau da ban ƙari, muna ganin yadda take da inganci, muna ganin yadda take babu wani abin da ya same ta na rushewa ko tsagewa. Allah madaukakin sarki shine ya halitta wannan sammai kuma yayin sa bisa wannan tsari har ma a cikin wata sura suratul mulk ubangiji yake kira da cewa dan adam ka kalli wannan sama thumma bi al-basara karratayn ka sake kallo ka sake maimaitawa ka ƙara dubawa yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir ganin ka zai dawo yana makasanci ba zai ga wani abu ta waya ba ko wata tsagewa ko wata lalacewa amma da abin da dan adam ya gina yadda yake da kyau yadda yake da inganci wata rana sai ka ga ya nuna gazawa sai ka ga ya nuna cewa nan bai yi ba kuma yadda dan adam ya yi abu komin tiyanci wata rana kuma in lokaci ya tafiya sai ka ga abin bai da kyau kuma wani ya fi shi kyau sai ka ga abubuwan da aka yi shekarun da suka wuce shekara 30 40 baya a yanzu an kasu kuma sai ga sun zama wani abu wanda yake mara kyau domin an riga an wuce to amma halittar sammai ba haka bane kullun za ga wannan saman dai ga tanan yadda kake kallanta ko ba abin da yake tare da ita na tawaya to ubangiji ya halitta waɗannan sammai sai Allah ce bi ghairi amadin ba tare da wasu ginshikai ba tarawnaha wannan tarawnaha za ta zama sifa ce ta ginshike din sai zama fi mawdu'i qabdin 'ala an-na'ti li amadin sai zama ubangiji ya halitta sammai bi ghairi amadin ba tare da wasu ginshikai ba tarawnaha da kuke gani ma'ana sai nuna kenan akwai ginshikan amma ba ma ganin ginshikan akwai su amma ba ma gani akan wannan fassara Usman ibn Sa'i a abinda ake nabi ubangiji ya halitta sammai bi ghairi amadin babu wasu ginshikai tarawnaha kamar yadda kuke ganin sama din babu wasu ginshikai bi ghairi amadin babu wasu ginshikai tarawnaha kuna ganin ta gashi nan kuna ganin halitta Allah mutum shankiti yana cewa wannan fassara za ta zama tana da ƙarfi da fadin Allah cewa Allah ne yake riki da sama dan kada ta fado kenan babu wani ginshiki ubangiji ne ya rike ta da lamarinsa sai zaman babu wani ginshiki haka Allah ya rike sama kuma ko da fassara farko ka dauka cewa akwai ginshikin amma ba ma gani to wannan ma yana nuna buwaya da izza da kudura ta Allah madaukakin sarki to balantana ko babu ginshikan gashi nan da inda mutum zai tafi daga nan sai ta bi inda zai tafi a bayan kasa a karkashin wannan sama ba zai ce ga ginshikin da ya gani an tokar wannan sama ba in kana so ka ga girman abin kalli wannan masallacin misali ka gani gudanar yake dangane da sama ba a magana shi amma ginshiki nawa aka yi masa kuma wannan ginshiki din an yi ne don ya zauna inda ba wannan ginshikin da injiniyoyi za su yi maka ginin nan ba zai yi ba dole sai an yi in ma ba a yi su ba sai an samar da madadin su to ka duba kuma sama da girmanta da yadda take Allah ce bi ghairi amadin babu wani ginshiki tarawnaha gashi kuna gani to wannan aya ce da iko ne na ubangiji Allah madaukakin sarki to da Allah ya magana halittar sama sai ce wa alqasil ardi rawasiya a bayan kasa kuma sai Allah ya sanya turaku kirki da ya kafe kasa din dan ne Allah ya sanya wannan turaku din wanda malamai na cewa su ne duwatsu Allah ya sanya duwatsu a bayan kasa suka kafe kasa din dan ne antali da bikum aile Allah sami da bikum dan kada kasar ta mike da ku ta zubar da ku ta yi girgiza to dan kada ke wannan girgiza sai aka kafe ta da duwatsu a ce dutse da muke gani kirke ne na kasa da Allah madaukakin sarki yayi kisa wani dutsen zaka ganshi kana hangen shi a fili a sama amma a kasa kila yawan da yake da shi a kasa yafi wanda ya fito a sama saboda me saboda Allah ya kafe kasa da waɗannan duwatsu to sannan sai Allah ya ce wa basta fiha kuma Allah ya yada fiha a cikin wannan kasa din ubangiji ya yada min kulli dabba daga dukkan wata dabba labazin addabba yana nufin duk wani abin da ke tafiya a bayan kasa da haka dan adam ma ya shiga ciki dabbobi sun shiga ciki kwari sun shiga ciki tsuntsaye sun shiga ciki duk wannan halittar Allah ne ubangiji ya yada su a bayan kasa idan da yanzu an samu halittar sama an samu halittar kasa an samu dabbobi da suke yawo a bayan kasa da abubuwan da Allah ya halitta na mutane to akwai buƙatar abinci sai Allah ce wa anzalna minas sama'i sannan muka saukar daga sama ka duba usulubi na alqur'ani an fara maganar kamar ana yi bayanin wani ne yake bayanin wanda ya aikin ubangiji Allah madaukakin sarki ne khalaqa ya halitti khalaqa as-samawati ya halitti sammai bi ghairi ardin tarawnaha bi ghairi amadin tarawnaha ya ga cewa alqa kuma ya jefa ya kafa amma da aka zo da ruwa sai Allah ya ce wa anzalna muka saukar sai aka jiya magana sai ta dawo kuma ubangiji ne yake magana da kansa wannan gwanan cewa ne wajen magana wanda Laraba su kira wannan al-iltifat a ilimin balaga ana magana kila da kai yan wani guri kuma sai da ni ya koma da wani wanda baya nan ko ana magana da wanda baya nan sai kuma a maida da miri ya koma zuwa ga wanda yake nan kun ga Allah yake khalaqa anan kamar ana gaya wa mai saurari ubangiji ya halitta ya sanya amma jarwa ta ce wa anzalna kuma muka saukar ubangiji ya kawo jam'i ne saboda girmamawa min as-sama'i daga girgizi daga wannan hadari da muke gani me muka saukar ma'an ruwa ana Allah ya yi halitta ya halitta sama ya halitta kasa ya halitta dabbobi da mutane da tsuntsaye da kwari sai kuma Allah ya saukar da arzikin da za a rayu da shi kuma arziki yana fitowa ne daga ruwa kisa sai aka yi magana saukar da ruwa domin idan ruwan sama ya sauka kasa tana rayuwa da wannan ruwa ne dan adam yake yin shuka ya samu abinci da wannan dan adam ne da wannan ruwa ne dabbobi suke samun abincin da za su ci hatta dabbar da ke rayuwa da nama wanda ba ta cin ciyawa ko ganye ko wani itace to ai ba za ta samu dabbar da za ta ci ba sai in an yi ruwa ita ma dabbar da za ta ci din ta ci ta rayu sannan za ta samu abin da za ta ci kaga ake kenan ruwa dai shine tushen arziki sai Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an fa anbatna bihi da wannan ruwan sai muka fitar da min kulli zawjin daga kowane irin nau'i na halitta karim mai girma sai Allah ya fitar da nau'in ababan halitta ababan da za a ci anan zawjin wasu suka ce ya hada hadda dan adam shi ma yana cikin min kulli zawjin daga dukkan wani sinfi na abin halitta na dukkan wani launi karim mai girma wani launi kyakkyawa Imam Sha'bi da yake wa ambatna fiha muka fitar fiha a cikin kasan min kulli zawjin daga dukkan nau'ika na mutane zawjin din sai yake nau'i na mutane sai yake karim mai girma ma'ana karim dan adam din da yake da girma da ban kai shi ne wanda ya aiki zuwa ga aljanna wanda kuma ya aiki zuwa ga wata to bai zama karim ba to ya akai idan muka fassara da cewa mutane ake ne suka ce domin ai dan adam asalin shi da kasa aka halice shi da haka wa ambatina fiha fa ambatina fiha muka fitar daga cikin ta ita kasa din minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra da haka daga kasa din wallahu ambatakum min al-ardi nabata da haka fa ambatina fiha sai muka fitar da ku mutane daga kasa din min kulli zawjin daga kowane irin launi karim mai girma wannan kenan ga wanda yabi Allah amma in kuma ka koma fassara farko da ta fi gamewa fa ambatna fiha min kulli zawjin muka fitar da kowane nau'i a bayan kasa din sawa'un na mutane ne na dabbobi ne na tsirrai ne na komai Allah ya fitar da karim abin da yake kyakkyawa mai kyan gani sai Allah ya ce hadha khalqullah kuma wannan halittar Allah ne sama da kasa da aka yi magana sama da girmanta da fadinta da abin da ta kusa kasa da girmanta da yadda Allah ya kashe ta da yadda ya shimfiɗa ta da ruwa da Allah ya saukar da tsirrai da Allah ya fitar wannan fa halittar Allah ne ba wanda yayi wannan halittar sai Allah kuma wannan kadan kenan daga cikin halittun Allah madaukakin sarki yanzu sama da ake magana in ka samu masalin abin da ya shafi ilimin samaniya to zai faɗa ma abuwa da yawa na halittun Allah na abubuwan ban mamaki haka ne in ka samu masalin kasa in ka samu masalin abin da yake cikin teku dabbobi da suke rayuwa a cikin teku tumbuwan da suke rayuwa a tudu yawa kuma kala kala ne sinti ne ga sanan sai wanda mutum ya gani kullun har yanzu ba a gama ganowa ba ganowa ake wata babba wata karama wata halittar in ka ganta ita karama wata halittar kuma babba ta fi girman duk yadda yake zato wata halittar sai ce awanni tana wuciya ba ta gama wuciya ba jikinta gaba ɗaya bai gama wuciya ba duk wannan haza khalqullah wannan halittar Allah ne ana ana gaya wa masu bauta wa nan Allah waɗanda suka bujiri suka ibin Allah to Allah ya faɗa abin da ya halitta na sammai da kasai da duwatsu da dabbobi da tsirrai wannan halittar Allah ne fa aruni to ku nuna mun ko dai nunawa ta gani ku nuna mana mu gani ga daga ko kuma nunawa ta ilimi ku ba mu labari ku gaya mana ma za khalaqal ladina min duni me waɗanda ba Allah ba suka halitta ku da kuke bauta wa nan Allah ku nuna mana me suka halitta, domin wanda yayi wannan halitta shine wanda ya cancanta abutawa. Wanda ko baya iya halitta ko me afaman la yakhluq afaman yakhluqu kaman la yakhluq, yanzu wanda yake halitta zai daidai da wanda baya yi, wanda baya iya samar da komai ai bai cancanta abuta masa ba. Wanda ya cancanta abuta wanda yayi halitta ya kuma samar da ababan halitta wanda zai iya amfanarwa kuma zai iya cutarwa, sai Allah ya kalubale ga waɗannan masu bautawa ne Allah. Ana an yi musu kalubale ne domin abu ne sananne ga duk wanda ya karanta Alkur'ani. Kafirai suna tabbatarwa mushrikai, musamman wanda manzo Allah ya zo a zamanin su, in an tambaye su waye halitta sammai da ƙasa, duk za su ce Allah, kamar yadda Allah ya ba da labari. To tunda kun tabbatar halittar Allah ne, ku nuna mana ababan da kuke bauta ne suka halitta, babu abin da suka halitta. Waɗannan ayoyi da waɗannan halittu ba za su jawo hankalinku zuwa ga bautawa Allah shi kaɗai ba, ba za su ja hankalinku zuwa ga kaɗaita Allah da bauta ba, tunda shi ya halitta waɗannan abubuwa ɗin. Akwai waɗanda suke inkarin samuwar Allah, masu cewa gaba ɗaya babu Allah, su a gurinsu a halitta haka kullum ta zo, haka kullum ta zo. To wannan saɓawa halitta ne, saɓa fitira ne. Mai wannan aƙidar a karan kanshi, shi karan kanshi zai iya rayuwa da wannan aƙidar, zai iya rayuwa da wannan aƙidar. Domin da za ka ce masa dan me za ka sanya tufafi, dan me za ka ci abinci, dan me za ka yi kaza, ai da sai ka zauna tunda komai yana faruwa ne ba tare da an yi shi ba. Ka ce wannan duniya da abin da ke cikinta da mutane da aljanu da dabbobi, ka ce haka kullum suka faru, ba wanda ya yi. To kai ma a rayuwarka sai ba ga kai ma ka daina yin komai. Ka daina cin abinci in kana jin yunwa, ka daina sanya tufafi. Duk wani abin da ka sani sai ka yi zai faru kada ka yi, ba zai faru da kanshi. To ko idan ya zama na komai yana da musabbabi, to ya za ka ce wannan duniyar gaba ɗaya da abin da ke cikinta na halitta da girmanta da yadda take, ka ce haka kullum take. Wannan tsari da Allah ya tsara wannan rayuwa, rana ta fito ta faɗi, wata ya fito ya kai wasu kwanaki ya ɓace, dare ya zo, yini ya tafi, yini ya zo, dare ya tafi, yadda Allah ya tsara lokacin damana, lokacin rani, iska ta zo mai zafi mai sanyi ta zo, da waɗannan abubuwa ka ce haka kullum abubuwa suke faruwa. Wannan ya saba fitira, ya saba hankali. Da haka waɗannan halittun Allah ne. Duk wani wanda ba Allah ba kuma baya halitta, sai dai yayi abin da yake mai kama da halitta amma ba halitta ba ne. Halittar Allah daga babu ne zuwa akwai, amma halittar da wani abin halitta yake yi sai dai daga akwai ya samar da wani abin, ya ɗauki ƙasa ya haɗa da ruwa da siminti da kaza ya gina gida. Amma bai iya yin wannan ba sai da aka samar mai da ƙasar da ruwan da kaza. To shi kuma Allah yana samarwa ne daga babu. Sai fa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, da babu ku fa ahyaku, thumma yumitukum thumma yuhyikum. Da haka halittar Allah ita ce cikakkiyar halitta. Sai Allah ya ce bal zalimun, bali dai azzalimuna azzalimai. Anan suwaye aka kira da azzalimun? Su ne mushrikai. Sai Allah ya kira su da azzalimun saboda babu zalincin da yafi irin mutum ya ɗauki haƙƙi na Allah ya bai wa nan Allah. Ka kalli wanda ya halitta sammai da ƙasai, ya samar da halitta, ya saukar da ruwa, ya ba da abinci, ya ba da lafiya, ya yi kaza. Ka ɗauki wannan haƙƙi na shi ka baiwa wani wanda ba iya yin wannan. Akwai zalincin da ya wuce irin mutum ya zama yana bauta wa itace, ko yana bauta wa gumaka, ko yana bauta wa aljanu, ko yana bauta wa wani ɗan adam, ɗan uwansu, wanda yake ji, yake gani, yake magana, yake bayan gida, yake barci, gajiyayye, wanda akwai abin da bai iya yi sai an masa. Babu zalincin da ya bi irin mutum ya ɗau haƙƙin Allah kuma ya bai wannan. Isa a nan sai Allah ya ce bal zalimun, kuma kamar yadda za mu karanta cikin wannan sura, Allah ya ce mana inna shirka la zulmun azim, shirka zalunci ne mai girma. Da haka Allah ya ce wal kafiruna humu zalimun, kafirai ba su ne azzalimai. Da haka duk inda ka ga kafiri wanda bai bin Allah, bai imani da Allah ba, azzalimi ne. Duk inda ka ga kafiri azzalimi ne. Ko da ku yana adalci a rayuwar yau da kullum, to ya yi zalunci. Waye zalunta shi ne? Ya yi zalunci ya ɗau haƙƙin Allah ya bai wa nan Allah. Ya yi zalunci na abin da ya kamata ya yi bai yi ba, ya yi abin da ba shi aka ce ya yi ba. Ya zalunci kanshi da kanshi domin ya fantare. Da haka dukkan kafiri azzalimi ne. Amma ba duka azzalimi yake kafiri ba. Za a iya samun azzalimi amma ba kafiri ba. Mutum ya zalunci kanshi ko ya zalunci wani wanda suke tare, ko musulmi ne amma ba kafiri ba. Amma duk kafiri azzalimi ne. Allah ya ce wal kafiruna humul zalimun. Kisa da Allah ya ce wal zalimuna humul kafirun, to da dai azzalimi sai a ce mai kafiri. Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimun kagare su ne azzalimai ya Allah ya ce to waɗannan azzalimai su zalali suna cikin ɓata mubini wanda yake mabayyana waɗannan ayoyi da muka karanta suna nuna mana ikon Allah da kudura Allah ta yadda ya samar da wannan halitta din halittar sama ba tare da wani ginshiki ba ta yadda ya kafe ƙasa don kada ta girgije da bayi ta yadda ya yaɗa halitta a bayan ƙasa ta yadda ya sokar da ruwan sama kuma ya fitar da tsirrai daga wannan ruwan wannan yana nuna mana ikon Allah da kudura Allah sannan kuma suna nuna mana ayoyin Allah alkauniyya ayoyin Allah da muke gani irin sama da ƙasa da sauransu sannan kuma wannan ayoyi suna gwada mana cewa duk wani wanda ba Allah ba to baya iya halittar komai baya iya halittar komai kamar yadda Allah ya faɗa muka karanta cikin suratul ankabut sura da ta gabata waɗanda ake bautawa kuma bayan Allah lan yakhluqu zubaban wala yastama'u la ba za su iya halittar kuda ba ko da sun tare dan su halitta kudan ba za su iya ba inda kuda zai janye musu wani abu na halittar su ba za su iya kwato abin da gure shi ba da haka kenan babu wanda ya cancanta da bauta sai Allah madaukakin sarki sannan wannan ayoyi suna gwada mana cewa shirka hada Allah da wani wajen bauta bautawa wani Allah da kin bautawa Allah zalunci ne babba sai sa Allah ya kira su da azzalimai sai Allah ya ce mai
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد
نعم دعنا في إسرائيل في سورة حكومة من بياني لكسر لقمان Allah yake walaqad ataina luqman al-hikma tabbas hakika mun baiwa luqman hikma anishkur lillah kagode wa Allah wa man yashkur duk wanda ya gode fa inna ma yashkuru li nafsi to yana yin godiyar ne dan amfanin kansa wa man kafara wanda yake godewa ya butulci ya bada baya fa inna Allah ghaniyun Allah ma wadaci ne hamid kuma abun yabo ne abun godewa ne ubangiji ya bude mana wannan kissa da bayanin hikima a bayan mun karanta cikin sunayen Allah akwai al-Hakim mai hikima wannan hikima kuma Allah yana ba da ita ga wanda ya ga dama sai Allah ya bude mana kissar Luqman da cewa ya ba shi hikima waye Luqman Luqman malamai na cewa wani bawa ne daga cikin bayin Allah a cikin bani Isra'il wasu ce ya rayu a zamanin annabi Dawud wasu ka ce tun gabanin annabi Dawud ya zo yake rayuwa wasu ka ce ya zauna da annabi Ayyub dan uwan ibnu Khalid Ayyub ne ma'ana wadda ta yar uwan mahaifiyar Ayyub ita ta haife shi to almuhim babban dai abinda za mu dauka anan bawa ne daga cikin bayin Allah daga cikin bani Isra'il shine Luqman sunan shi Luqman wasu ka ce ibnu Ba'ura ibnu Nahur ibnu Tara Tara shine azar mahaifin annabi Ibrahim haka Muhammad ibn Ishaq ya faɗi na sabar Luqman yake Luqman ibn Ba'ura ba Ba'ura wancan da aka bada labarin cikin suratul a'raf ba kamar yadda su malamin su ta sunan shi bil am ibn Ba'ura to ba shi ake nufi a nan ba wannan wani ne daban ibn Nahur ibn Tara haka suka ce wasu suka ce Luqman ibn Anqa ibn Sarwan to wannan shine shi Luqman wasu ce annabi ne to amma maganar annabi ne tana da rauni duk da sun dogara da cewa Allah ya ce ya ba shi hikima kace kuma Allah ya kira annabi da hikima a cikin alqur'ani to amma babu wani bayani sarihi bayyana ne da nuna annabi ne suna cewa bawa ne daga cikin bayin Allah bal ma yadda aka samu da yawa daga gurin magabata suna sumata da cewa mutum ne ma wanda yake baka fata yana cikin Sudan da Misra irin bakaken Misra din nan suna ma su ga cewa mutum ne da yake halitta shi ba wata halitta ba ce kyakkyawa amma Allah ya ba shi hikima da haka waliyi ne daga cikin bayin Allah na kware da Allah madaukakin sarki ya ba su hikima wasu ma sun ce makiyayi ne kiwo yake na dabbobi daga baya Allah ya ba shi hikima kuma ya zama mutane suna amfanuwa da wannan hikima da ya ba shi me yake hikima hikima suka ce shine sanin hakikanin abubuwa hakikanin al'amura da fa'idar su da kuma yin daidai da fadar daidai, fadar daidai da aikata daidai shine hikima. Kudirce daidai da fadar daidai da aikata daidai shi ake kira hikima. Da haka Allah ya bai wa Luqman hikima, ma'ana yana da maganganun kyawawa na daidai, kuma ya san al'amura yadda suke, kuma yana yin aikata daidai, shine ma'ana Allah ya bashi hikima. Allah ya ce wa laqad atayna Luqman al-hikma, tabbas mun bai wa Luqman hikima. Suna kawo misalai na hikimomin shi, da da cewa wani abin ba sai dai a ambata ba ka iya sanin ingancin shi, saboda ya riga ya dade wani abin ana nakaltuwa daga bani Isra'il ne, daga Isra'iliya ake nakaltun shi, ba ka iya gane cewa ya inganta ko bai inganta ba. Misali irin abin da malaman tafsiri suke ambatawa cewa yana daga cikin ma'ana hikimar Luqman, lokacin da aka umarce shi, Ubangidan shi ya umarce shi da ya yanka dabba, sai Ubangidan shi ce ka zo min da gaɓoɓi guda biyu a cikin dabban nan da suka fi kowace gaɓa muni, sai ya ciro mai harshe da zuciyar dabbar sai ya kawo mai. Bayan kwana biyu sai aka sake yanka dabba, ya ce masa yanka dabba, ya yanka akuya ko kyankya, sai ya ce ka ciro min gaɓoɓi mafi kyau a jikin wannan dabba ɗin, sai ya ciro mai zuciya da harshe sai ya kawo mai. Shi yaya na ce mafi muni a baya ka samu zuciya da harshe, kuma yanzu ma na ce mafi kyau ka samu zuciya da harshe, sai ya ce ai waɗannan gaɓɓai guda biyu a jiki idan suka gyaru dukkan jiki ya gyaru, haka nan idan suka lalace dukkan jiki ya lalace. To idan zuciyar mutum ba ta da kyau, to za ka zama harshen shi bai da kyau. Shi yasa manzo Allah ya gaya mana cikin alamun munafinci, munafinci al'amali na aiki, alamun munafinci shine wa idza qasama fajara, idan yayi husuma sai ya fajirci, mana alamu ne na rashin kyan zuciya. Kaga mutum dan karamin abu sai kuma ya dinga kalmomi munana, zagi da ashar da faɗan baƙaƙen maganganu manya-manya cikin nan abin da bai kai ya kawo ba, ma'ana in yayi husuma ba ya iya mallakar kanshi, to alamar zuciya ba ta da kyau. To idan zuciya ta lalace a jiki, dukkan jiki ya lalace. Idan kuma zuciya ta gyaru, to jiki yana gyaruwa. Mai kyan zuciya sai ka ga ko da magana zai zaga magana ce mai kyau, wannan yana cikin hikimar Luqman. Sannan kuma yana cikin hikimominsa abin da za mu karanta a cikin wannan aya da Allah ya ba mu labari. Imam Ibn Ashur a cikin At-Tahrir wa At-Tanwir yace zuwa lokacin da yake rubuta tafsiri na wannan aya ya samu hikima ta Luqman guda 38, hikima ɗaya 38, yace kuma kila in ya gama a kila nan da zai samu su, domin an haka yake wani daga cikin magabata yana cewa ya karanta abinda ba zai gaza 10,000 ba. Wahab Ibn Munabbih yace yana cewa ya karanta abinda ba zai gaza hikima 10,000 daga Luqman ba. Amma shi Imam Ibn Ashur yace shi abin da ya samu sura 38 yace wala Allah wancan magabaci ya ambaci 10,000 ne, ina dan ya nuna yawa kanin 10,000 ba, kamar yadda mutum zai ce wani ya mallaki dukiya malana gashin tinkiya, kaga ai wani abu ne da bai da adadi. Amma shi ma ba yana nufin dukiya wani ba ta da adadi ba, yana so nuna ma yawan dukiyar ne. Dan haka wannan ba da yake 10,000 kila yana so ya nuna yawan abin da yake wannan ne. Sannan an rawaito cewa wata rana ya shiga gurin Annabi Dawud. Muna sa wannan misalai ne na irin mana hikimarsa da Qur'ani ya ishara zuwa gare ta. Sai aka tambaye wa ya aka yi ya cimma wannan hikima, ya aka yi zama yana da irin wannan gwalagwalan a maganganu da abubuwa na daidai. Sai ce ta hanyar yin shiru, yawan shiru da kuma rashin shiga abin da bai shafe shi ba. Duk wanda yake da yawan surutu to babu shakka za ka tarar yana da yawan kurakurai. Haka nan wanda yake yawan shiga abinda ba ruwan su, to zai shiga abinda yake zai aikata abinda ba daidai ba. Da haka ana son mutum ya zama mai yawan kamewa, baya magana sai inda dalili. Shi yasa idan ya zama na magana gwalce to shiru kuma zinari. Da haka ana son mutum zai magana duba ga amfaninsa ko rashin amfaninsa. Sannan kuma kada mutum ya shiga abinda bai shafe shi ba, abinda yake babu a dalili akai ko babu wani umarni na kan yi shiga irin wannan. To Allah yake mun bai wa Luqman hikima, sai Allah yake anishkur lillah. Wannan an ɗin wasu suka ce an ce mufassira, ma'ana kamar tana fassara hikimar. Daga cikin hikimar da aka yi masa wahayi da aka bashi, aka yi masa ilhama aka bashi, inda magana bai inganci ba annabi bane, daga cikin hikimar da aka kimsa masa akwai gode wa Allah anishkuru lillah ka gode wa Allah ashe gode wa Allah ba karamar hikima ba me da zamu zo mai bayanin fa'ida ta godiya kan zaka gane cewa ashe gode wa Allah ba karamar hikima ba sai Allah ya ce wa man yashkuru duk wanda ya gode wa Allah to menene godiyar Allah inda anan an ce ya gode wa Allah to menene godiyar Allah godiyar Allah madaukakin sarki godiya tana kasancewa da zuciya ta hanyar tabbatar da ni'ima idan ya ambaci ni'imar da aka yi mai ya tabbatar da ita misali mu ce alhamdulillah Allah ta bani lafiya kaga ya tabbatar da ni'imar lafiya alhamdulillah bisa wannan abinci da ta bani kaga ya tabbatar da ni'imar bashi ne haka dai tabbatarwa da itirafi sannan da ambato da baki sannan kuma da nuna yabo da da'a da biyayya ga Allah da gabbai ashe godiya cikakkiya ita ce wadda ta hada waɗannan abubuwa guda uku a zuci mutum ya kudirce ni'imar ya yadda ni'imar daga Allah ne ya kudirce kuma wannan ni'imar in ma dan adam ne za ka gode wato ka ji cewa lallai wane ya min ni'ima ya ce ta min ka ji wannan a zuciyarka sannan faɗi da baki ta hanyar yabo ta hanyar godiya kamar bawa yake alhamdulillah wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah yana so Allah yana yarda da bawa ya ci loma ɗaya ko biyu ta abinci ya gode masa da haka Allah yana son godiya sannan kuma aiki da gabbai i'malu ala daud shukra Allah yace ku yi aiki ko iyalan daud shukran dan godewa Allah ashe godiyar Allah sai ta hada da aiki mai cikakken godewa Allah shine wanda yake gode masa a zuci da harshe da gabbai a zuciyarsa yana jin Allah yana ni'ima yana mai ikirari da wannan a bakin shi kullun yana alhamdulillah ina Allah mun gode maka sannan a aikata kuma baya sabawa Allah yana yin abin da Allah yake so to wannan shi ake kira godiya Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yana yin bayanin cewa godiya shine bawaye ikirari da ni'imar da Allah ya mai a bisa fuska ta kankan da kai da yabo ga Allah da neman taimakon Allah sai yake fa man lam ya'rifin ni'ima wanda bai san ni'ima ba bai ma gane ni'ima ba ce wato wanda bai san ni'ima ba bai gane ni'ima Allah ya ne ba to wannan ba magana ya gode wa Allah ita bal kana jahilan biha ya jahilci ni'iman lam yashkuruha to ba zai gode wa Allah ita ba ashe baka godewa sai ma ka gane ni'ima ce to ka gane ni'imar kuma da ce ne da gurin Allah kaga muna zuwa mai bawani muna zuwa mai bayan gida waɗannan abubuwa da mutum zai je biya bukatar sa zai kiɗe ya rufe ya biya bukatar sa ba karamin ni'ima ba yayin da ka je ya fita ni'ima ce da gurin Allah to in ka gane ni'ima ne shine in zaka fito sai ka nemi gafara Allah ga Qur'ani Allah ina neman gafararka bisa gazawa ta na biyan ni'imar da kai min daga cikin ni'imomin da kai min akwai raba ni da wannan abin da yake cike na cikin hanya mai sauki to dan haka abu na farko sanin ni'ima din wa man arafaha duk wanda ya san ni'ima din walam ya'rif al-mun'ima biha amma bai san waye mai ni'imar ba lam yashkuruha aidan wannan ma ba zai gode ni'imar Allah da haka daga cikin hanyar godiya ni'ima ka gane waye maka ni'imar Allah ne maka wa man arafa an-ni'mata wal-mun'im wanda ya san ni'ima ya gane ka gane ni'ima ne ya kuma san wanda ya mai ni'imar shine Allah lakin jahadaha amma ya inkarin ta inan zai ga mutum yana yawo lafiya shi kalam yana magana yana ji yana tafiya yana komai amma bai da kuɗi yana jin yunwa sai guda baki sai ni ne Allah ya yi mun a ga wannan bai san ni'imar da Allah ya yi mai ba ya jahilci ni'imar gaba daya to dan haka ya yi inkarin ni'imomin Allah da za ka same ta ce ba ka ganin kana gani ba ka ganin kana magana kana tafiya kana da lafiya duk wannan ba ni'ima ba ce sai eh to gaskiya ni'ima ce to amma dai duk da haka dai ai banda kaza to kaga ya gane ni'imar ya kuma gane Allah zai ni'imar amma ya yi inkarin ta ce wannan ma bai gode wa Allah ba wa man arafa an-ni'mata wal mun'im wanda ya san ni'ima ya kuma san wanda ya yi ni'imar wa aqarra biha ya tabbatar da ni'ima wa lam yajhadha bai jayayya da ni'imar ba ya tabbata ni'ima ne amma kuma duk da haka kankan da kai ga Allah yake san Allah yake yarda da abinda Allah yake so to wannan ma bai gode wa Allah ba waye cikakken wanda ya gode wa Allah shine wanda ya san ni'ima ya san wanda ya yi masa ni'imar Allah kenan ya kankantar da kai ga Allah ya so Allah ya yarda da Allah ya yarda da abinda Allah yake so yayi amfani da wannan ni'imar wajen godiya ga Allah shi wannan shine gode wa ni'imar Allah madaukakin sarki da haka gode wa ni'ima gode wa Allah yana bukatar yi azuci kudircewa azuci sannan da fada da baki sannan da aikatawa da gaba wannan ita ce cikakken godiya godiya dabi'a ce ta annabawan Allah godiya dabi'a ce ta annabawan Allah Allah ya ce wa dangane da annabi Nuhu innahu kana abdan shakura bawan mu ne mai yawan godiya haka nan Allah ya ce ya dangane da annabi Ibrahim Allah yana cewa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikeen ya Allah ce shakiran li an'ami mai gode wa ni'imomin Allah ne haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama mai gode wa ni'imomin Allah ne kamar yadda hadisi ya nuna da haka godiya ga Allah madaukakin sarki sifa ce ta annabawa gode wa Allah yana da falala mai yawa yana da amfani mai yawa idan kana son ni'ima ta dawwama kuma ta karu idan babu ita a samu idan akwai ta ta zauna to ka gode wa Allah wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah yake tabbas in kuka gode za mu kara muku wa la in kafartum inna azabi lashadid wani gura Allah yake ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah yake waskuru billah ku ci daga dadada abubuwan da muka azarta ku kuma ku gode wa Allah matukar Allah shi kadai kuke bautawa dan haka umarni da ayi godiya da Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum umarni da godiya yazo bayan maganar ni'ima saboda me saboda ita godiya tana sa ni'imar ta zauna yasa da Allah ya maganar ku ci daga abinda muka azurta ku take waskuru lillah ku gode wa Allah mu'mini kamar yadda manzon Allah ya fada shi dukkan lamarin sa alkhairi ne ko ba wanda yake da wannan sai mu'mini in abu na kwari ya same shi sai ya gode wa Allah sai ya zama alkhairi tare da shi yanzu me Allah zai kara masa Allah zai kare masa wannan ni'ima in abu na sharri ya same shi na rashin jin dadi sai yayi hakuri kuma sai ya zama alkhairi a gare shi Umar ibn Abdul Aziz yana cewa qayyidu ni'amallahi bi shukrillah in kuna so ku dabaibaye ni'imomin da Allah ya muku ya zama suna nan ba su tafi ba to ku dabaibaye su da godewa Allah sannan abu na biyu la dan godiya mai yawa ne a gurin Allah yana da yawa a gurin Allah duk bawa mai yawan godewa Allah shi yana da lada mai yawa a gurin Allah Allah madaukakin sarki ce wa sayyidillahu shakirin cikin surata Ali Imran Allah yake da sannu Allah zai saka wa masu godiya a wani gurin Allah yake wa sanajil shakirin zamu saka wa masu godiya anan bai ambaci wani lada za a ba su ba dan ya nuna girman ladan da yawan ladan dan a gane cewa gurgurdan girman godiyar da zaka gurgurdan girman ladan da zaka samu a wajen Allah madaukakin sarki abu na uku godewa Allah yana sa mutum ya samu yardar Allah in kana so Allah ya yarda da kai ka dinga yawan godewa Allah kamar yadda muka karanta a hadisi Allah yana yarda da bawa idan ya ci noma ɗaya biyu ta abinci ya gode masa Allah ya ce in takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum in kun mutunci kun ba da baya kun kafirci Allah ya wadata gabarin ku mana ba abinda za ku kara Allah ba abinda za ku rage Allah wala yarda li ibadihi al-kufr amma Allah bai yarda wa bayin sa kafirci ba ko mutuncewa wa in tashkuru yarzuqu lakum idan kuka gode Allah zai yarda da haka gare ku ashe in gana so ka sami yardar Allah ka zama mai godiya ga Allah madaukakin sarki Ibn al-Qayyim yana cewa dangane da godiya hiya min a'lal manazil cikin matakai na bayin Allah matakin godiya yana koli wa hiya fawqa ar-rida wa ziyada ita godiya tana sama da yarda kasan in ka yarda da abu ka ji dadin abu to alamin da ke nuna ka yarda din godiyar to godiya tana sama da yarda shi yasa bawa idan abu ya same shi mara dadi yace alhamdulillah sai Allah ya dauka darajar shi saboda me bayan yarda da abin da ya same shi ma kuma ya kara da godiya ga Allah madaukakin sarki farida mundarijun fi shukri idh yastahilu wujud ash-shukri bidunihi in dai ba yarda ba za a samu godiya ba kisa koya mana a kowane yanayi mutum ya ce alhamdulillah ya gode wa Allah sannan abu na hudu wanda duk yake gode wa Allah to shine yake bauta wa Allah duk wanda baya gode wa Allah to baya cikin masu bauta wa Allah Allah ya ce waskuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun ku gode wa Allah matukar shi kadai kuke bautawa ashe godiya ga Allah alama ce ta bawa yana bautawa Allah abu na biyar godiya tana kare mutum daga fadawa cikin azaba tana kare al'umma daga fadawa cikin narko da bala'i da musiba ma yafa'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai da azabta ku matukar kun gode matukar ku kai imani to wani dalili zai sa Allah ya muku azaba a sai daga cikin abin da zai ba mu amnu nutsuwa a rayuwar mu tayo da kullun yawan godewa Allah yawan godewa Allah madaukakin sarki dan me wa kana Allahu shakiran alima daka godewa Allah madaukakin sarki yana jawo bawa ba zai gamu da musiba ko azaba ba abu na shida wadanda suke godewa Allah sune masu tabbatar da ni'imomin Allah gare su duk lokacin da baki alhamdulillah Allah na gode maka ya bada da Hausa ko da Larabci ko da wani yare to yana mai tabbatar da ni'imar da Allah ya maka wannan ko ba kowa yake ba Allah ce wa qalilun min ibadi yashkur kadan ne cikin bayina masu godiya domin da yawa mutane ba godiya suke yi ba yayin da muke saba wa Allah da abinda Allah ya bashi bai gode wa Allah ba yayin da mutum ya zama yake amfani da ni'imar da Allah ya masa bai gode wa Allah akan wannan ni'ima ba dan haka gode wa Allah madaukakin sarki ni'imomi ni'ima ce babba akwai abubuwan da suke nuna godiya ga Allah sai a za a gane bawa mai gode wa Allah abu na farko bawan da yake kiyaye dokokin Allah zai da muke bayani wannan alama ce ta gode wa Allah madaukakin sarki sannan abu na biyu kana'a wadatar zuci da yarda da abin da Allah ya baka manzo Allah yake kun qani'an takun ashkaran nas kun qani'an ka zama mai wadatar zuci to zaka zama mafi godiyar mutane in kana so ka zama mafi godiyar mutane ka zama mai wadatar zuci duk abin da Allah ya baka ka gode komai kankantar shi ka gode to sai ka zama mafi godiyar mutane amma wanda bai da wadatar zuci ba zai zama mai godiya ba kullum sai idan gaban da ni'imomin da Allah ya masa kuma yana kallon wasu abubuwa daban daga cikin abin da ke nuna godiya akwai sujjada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan abun farin ciki ya zo masa labari na farin ciki ya zo masa mai daɗi sai sujjada ga Allah sujudul shukr kenan wannan sujjada ana yin ta hanyar kai goshi kasa ba sharadi bane sai kai alwala ba kuma sharadi bane sai ka kalli alqibla ba sharadi bane ya zam ma'ana ba za ka yi ta ba sai kana da alwala ko sai ka kalli alqibla a adiyar yayin da kai ta abinda ake so ka kai goshin ka kasa kana mai godiya ga Allah ko da baka ce komai ba sannan yana cikin abin da ke nuna bawa yana gode wa Allah ya zama yana gode wa mutane yana gode wa bayin Allah duk wanda mutane za su yi mai alheri baya godiya to baya gode wa Allah manzo Allah ce la yashkurullaha man la yashkurun nas da ka gode wa mutane alama gode wa Allah ne domin ai duk wanda ka ga yana gode wa mutane to ba zai ga gode wa Allah ba da ka idan amma alkhairi abinda addini nuna kai godiya ka ce na gode manzo Allah ce wanda ya muku kyakkyawa ku saka masa in ba abin da za ku saka masa ku yi masa addu'a har ku dinga ganin kun saka masa ma'ana ku ji a ranku cewa kun saka masa mabi alkhairin addu'a jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi wannan addu'a ce mai girma da haka wannan dangane da abin da ya shafi alamun godiya kenan akwai abubuwan da suke taimaka wa mutum ya gode wa Allah abu na farko mutum ya dinga kallon waɗanda ya fi kullum ka tashi kallo a rayuwa ka su kalli na sama da kai kana mai damuwa da cewa baka da kaza kalli waɗanda ka fi to sai ka dinga gode wa Allah manzo Allah yake idza nazara ahadukum ila man fuddila alayhi fil mal wal khal falyanzur ila man huwa asfala min in ɗaya ku ya kalli wanda aka jijjita shi wajen halitta da dukiya manzo Allah yake to ya kalli wanda yake kasa da shi don kana wannan sai sai maka maka dinga gode wa Allah baka da kuɗi kana da lafiya kalli mara lafiya kana da ma'ana abincin da zaka ci kana da kaza amma kana da damuwa ta kangaren ko wani ba lafiya cikin ƴaƴa ko iyali ko kaza sai ka tana to ai Allah madaukakin sarki ya min ni'ima sai da ni ya bar da lafiya ya bar wanda ya bar wani cikin ƴaƴan wani ne sai ka gode wa Allah duk abin da yazo sai ka kalle na kasa da wannan abu na biyu da zai taimaka mutum wajen gode wa Allah shine kullum mutum ya tana shi bawa bawa ne na Allah da ka baya mallaka komai in kullu man fis samawati wal ardi illa ati arrahmani abda ka tana kullun kai bawa ne to wannan zai saka dinga gode wa Allah madaukakin sarki abu na uku amfani da ni'imar yawan amfani da ni'imar kada Allah ya ma ni'ima ka kaskace ta ka ki amfani da ita ka ki ciyarwa manzo Allah ce wai kulu wa shrabu wa tasaddaqu wal basu ma lam yuqalidhu israfun aw makhila manzo Allah ce ku ci ku ci ko bayan Allah ku sha ku yi sadaka ku sanya kibabi matukar babu jiji da kai babu ƙanna to wannan abu zai taimaka maka gode wa Allah amma Allah ya baka ka ci ka hana iyalai ka hana ƴan uwa ka hana maƙota to ina godiya ga Allah amma Allah ya baka kaki iyalanka sun yi farin ciki sun ji dadi sun yi ma addu'a ka kautata musu kai ma sai Allah ya kautata maka sai Allah ya ƙara baka ka bai wani kusa da kai yaranka na kasuwa masu tsaya ka neman dukiya kana kautata musu baka takuri su to sai zama Allah ya dinga ƙara maka amma wanda zai tsatsace ni'imar da Allah ya yi ki amfani da ita to wannan ba zai yi godiya ba daga cikin abin da ke taimakawa wajen godewa Allah akwai ambaton Allah zikiri yawan ambaton Allah sannan akwai yakar shedan ya san girman godiya ya san matsayin godiya dan haka sai yake cewa Allah summa la'ati yanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim sai yake ne wala tajidu aktharahum shakirin saboda ya san girman godiya sai Allah zan zo ta sama ta kasa ta dama ta hagu kuma ba za ka samu daiwa kana gode maka ba to kai kokari ka yaki shedan ka gode wa Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa laqad ataina luqman al-hikma haqiqa mun bai wa luqman al-hikma amishkuru lillah daga cikin wannan ni'imar abin da aka tsora masa aka bashi aka na hikima shine ka gode wa Allah sai Allah ya ce wa man yashkur duk wanda ya gode wa Allah fa inna ma yashkuru li nafsihi to amfanin godiyar kai shi ne dawo domin Allah baya amfana da bautar da muke masa in kai sallah kai azumi kai zakka kai je haji ka karanta alqur'ani kai da'a kanka kaiwa man amila salihan fa li nafsihi duk wanda ya aikata na kware kansa yiwa wa man asa'a fa 'alaiha wanda ya munana ma kansa yiwa ba abin da zamu tsara wa Allah hadisi ingantacce hadisul qudsi hadisin Abu Dharr za Allah yana cewa Allah ya ce law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da ake mutanen ku na farko da na ƙarshe da aljanu da mutane kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin za su zama suna kan zuciyar daidai da zuciyar mutumin da yake kowa tsoron Allah a wannan al'umma wanda yake kowa tsoron Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ake zuciyar kowa haka take to ma za da zalika fi mulki shay'an Allah ya ce haka ba zai ƙara komai a cikin mulki na ba haka nan law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da ace na farkon ku da na karshen ku da mutane da aljannin kanu ala afjari qalbi rajulin wahid zuciyar su zata zama daidai da zuciyar wanda yake kowa fajir to wannan ma na fasa zalika fi mulki shay'an wannan ba zai tauye Allah da komai ba kisa a hadisin Allah yake cewa ya ku bayina ku ba ku isa ku amfanar da ni ba fatan fa'uri bare ku amfane ni walan tablughu durri ba ku isa ku cutar da ni ba fatadurri bare ku cutar da ni da haka inna ma hiya a'malukum ayyukan ku ne dai da kuke yi in fiha lakum nake kididdigewa su ne Allah yake lissafawa aikin da kuke yi su Allah yake lissafawa wa man wajada khayran falyahmadillah duk wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wa man wajada ghayra zalik duk wanda ya samu koma bayan wannan fala ya du man la illa nafsa sai zargi kowa sai kanshi dan haka nan duk wanda ya gode fa inna ma yashkuru li nafsi kamar da muka faɗa a bayani daga cikin fa'ida godiya din za ta rike maka ni'imar da kake ciki sai Allah ya ta ƙara maka wannan ni'ima din wa man kafara wanda ya butulci yake godiya fa inna Allah to haqiqa Allah ghaniyun mawadati Allah yana da wadata zatiya ba wani mawadati zatiyan duk yadda mutum ya kai da mulki ko kuɗi ko ilimi su ne ɗaukaka na duniya ko ɗaukaka ta kuɗi ko ta mulki ko ta ilimi duk wanda mutum ya kai to ba iya wadata gabalin waninsa ba wanda yake da wadata zatiya yace yau ya wadatu baya buƙatar komai a jiya da kai yanzu wanda ya fi kowa kuɗi inda za mu ƙaddara ga wani ya fi kowa kuɗi a garin nan idan aka wayi gari wani abu ya lalace a gidan shi na wuta to duk kuɗin shi in bai iya gyara ba sai dai ya nemo mai gyara ya gyara kila sai ka gan shi da wanda yake kasan can amma yanzu kuma shi ne yanzu yake da abin da zai mai wannan kuɗin ba zai iya ɗiba ya cire sai ce kuɗi ku gyara ba za su gyara ba sai ya nemo wanda zai gyara a ba kuɗin bayan gidan shi in ya lalace sai ya nemo wanda zai gyara kaza duk yadda mutum yake yana bukata namiji baya iya rayuwa in dai ya shiga namiji sai da mace mace ba ta iya rayuwa sai da namiji kaga muna da bukatar juna shi yasa ko mun ki ko mun so mu bayin juna ne muna wa juna hidima da masu mulki da talakawa suna wa juna hidima mai mulki yana wa masu talakawa hidima su ma talaka suna mai hidima haka nan mai kudi yana wa talakawa hidima talaka suna mai hidima maza na wa mata mata na wa maza ba wanda zai iya rayuwa mustaqilli amma Allah ghaniyun Allah mawdaci ne yasa Allah ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ku ne masu bukata zuwa ga Allah wallahu al-ghaniy Allah mawdaci ne wadatar da baya bukatar komai dan haka in ka gode kanka in ba gode ba ba abin da zai fi shi Allah hamid kuma abin yabo ne Allah abin godiya ne abin yabawa ne in ka yaba kanka zaka samu lada in baka yabawa Allah ba mala'iku na nan suna nan a sama ba abin da suke taimakon Allah sai yaban Allah sai tasbihi ga Allah aikin su kenan akwai kuma dindin mutane a bayan kasa akwai aljanu sannan kuma uwa uba babu wata halitta da ba ta tasbihi ga Allah babu wata halitta da ba ta tasbihi ga Allah to kaga ashe in mutum yake kansa zai amfanar idan kuma bai ba kansa zai cutar to wannan aya da muka karanta shimfida ne na abin da zai zo mana na wasiyyar Luqman da dan shi zamu ji hikimar da Allah yake faɗa ya ba shi Allah ya hakaito mana a ciki sannan a wannan ayar zamu fahimci cewa Luqman bawa ne na Allah madaukakin sarki sannan kuma a wannan ayi zamu fahimci muhimmancin godiya yadda aka fara gabatar da ita a cikin abin da Allah ya ambata godiya ga Allah madaukakin sarki da girman godewa Allah sannan zamu gane cewa duk wanda ya gode kansa ya amfana wanda kuma ya ji ya baya ko ba zai cutar da Allah da komai ba ubangiji Allah ya mana gamba da kasar idan tadda mu zuwa ga abin da yake so ya nisantar da mu daga duk wani abin da baya so Allah ka karba abin da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka akwai dan uwa da yake mana kiran sallah a wannan masallaci malam Musa a dazu Allah ya yi wa yayansa rasuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya masa rahama shi kuma da sauran iyalai gaba ɗaya Allah ya ba su ladan hakuri ko kuma in lokacin mu yayi Allah ya sa mu cika da imani ubangiji Allah madaukakin sarki ka yafe mana kurakuran mu abin da yake na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana sai idan Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala za mu dora bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin